sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Madina Dauda da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shiri na daren yau ranar Asabar. 11 ga watan Fabrairu shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun tabbatar da mutuwar dakarun kasar goma sakamakon kwantar ɓaunar da 'yan ta'adda suka yi wa sojojin jiya Juma'a. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo mana labaran duniyar wasanni. Amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Wani jirgin yakin Amurka ya harbo wani abu mai ban mamaki da ke ta shawagi a sararin samaniyar Amurka jiya Juma'a bayan da shugaban kasar Joe Biden ya ba da umarnin yin hakan bayan an tabbatar da cewa abin na iya yin barazana ga harkokin sufurin jiragen sama na kasuwanci. A cewar ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon, lamarin ya fara shiga sararin samaniyar Amurka ne da yammacin ranar Alhamis. Kuma rundunar sojin Amurka ta bi sawunsu yayin da yake tafiya a sararin samaniyar arewa maso gabashin jihar Alaska, yana tsayawa a tsayin mita 12,000, wato kafa 40,000 kenan. Jami'an Pentagon da fadar White House sun ce jiragen Amurka sun tunkari abin wanda aka ce girman sa ya kai na wata karamar mota, kuma sun tabbatar da cewa babu wani mutum a cikin sa kafin ɗaya daga cikin jiragen yakin F-22 guda biyu da aka aike ya harbe shi daga sama da makamai mai linzami na gefen M9X. Jami'ai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da kuma fadar White House sun kada matakin harbo wannan abu, suna masu cewa a tsawon mita 12,000 ya yi barazana mai ma'ana ga lafiyar jirgin farar hula. Da manema labarai suka tambaye shi a fadar White House game da faduwar abin, Biden ya ce kawai nasara ce. Jami'ai sun ba da cikakkun bayanai game da abin da aka harbo. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Juma'a gwamnatin Biden ta kare wasu kamfanonin shida na ƙasar China da ke da alaƙa da shirin balabalan leƙen asiri ga Beijing a cikin jerin waɗanda aka haramta wa fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Sabbin takunkumin na zuwa ne bayan fadar White House ta ce za ta yi la'akari da ƙoƙarin da ake yi na tona asirin manyan ayyukan sa ido na ƙasar China da ke barazana ga tsaron ƙasa da ƙawayen Amurka. Ma'aikatar kasuwanci ta ce kamfanoni biyar da cibiyar bincike guda ɗaya suna tallafawa ƙoƙarin zamanantar da sojojin ƙasar China, musamman shirye-shiryen sararin samaniyar sojin PLA da suka hada da jiragen sama da balabalan. Ganin yadda balabalan na ƙasar China ke yawo a sararin samaniyar Amurka a makon da ya gabata, lamarin da ya haifar da fusata a siyasance a Washington ya kuma janyo mayar da hankali sosai kan ƙalubalen da China ke nunawa Amurka da ƙawayenta. Hakan ya sa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken soke ziyarar da ƙasashen biyu ke fatan za ta daidaita dangantakar da ke tsakaninsu. Labaran duniya ake sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yayin da ake dadda gabatowar ranar farko da Rasha ta mamaye Ukraine, Rasha na fuskantar wani zaɓi mai wuyar gaske, a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a rahotonta na leƙen sirri da take fitarwa kullum. Ƙungiyar Wagner ta sanar a farkon wannan mako cewa dakatar da shirin ɗaukar fursunoni da ke ba wa Rasha sojoji a Ukraine. Ma'aikatar Birtaniya ta ce yanzu Rasha na fuskantar zaɓi mai wahala. Ma'aikatar ta ce a yanzu dole ne Rasha ta yanke shawarar ko za ta ci gaba da kare sojojinta, rage manufofinta, ko kuma ta kawo wani sabon tsari. Ma'aikatar ta kuma ce sha'awar fursunonin na yi wa ƙasar hidima a Ukraine da alama ta ragu, yayin da haƙiƙanin faɗace-faɗace da ake yi a Ukraine yake tasiri ga fursunonin. Wani abu mai yiwuwa a yunƙurin dakatar da ƙoƙarin ƙungiyar Wagner Group shine ƙarfafa hamayya kai tsaye tsakanin ma'aikatar tsaron Rasha da Wagner. A halin da ake ciki kuma, fadar White House ta sanar jiya Juma'a cewa shugaban Amurka Joe Biden zai je Poland a ranar 20 ga watan Fabrairu domin ganawa da shugaban ƙasar Poland Andrzej Duda da ƙawayen ƙasashen gabashin Turai. Hasashen kubutar da ƙarin mutane a Turkiya da Siriya waɗanda suka makale a ƙarƙashin baragwazai kwanaki hudu bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 da wata mai ƙarfin maki 7.5 na ci gaba da dusashewa, amma a jiya Juma'a an fitar da wasu da suka tsira daga wani kango a lardin Hatay da ke kudancin Turkiya, ciki har da wata mace da ƴarta 'yar wata 6. Jami'ai sun ce adadin mutane da suka mutu sakamakon girgizar ƙasar mai ƙarfin gaske da ta afku akan iyakar Turkiya da Siriya a ranar Litinin ya zarce 24,000 wanda hakan ya zama bala'in girgizar kasa mafi muni a duniya tun bayan girgizar kasar da igiyar ruwa ta tsunami a shekara ta 2011 da ta kashe kusan mutane 20,000 a Japan. Jiya Juma'a shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ziyarci lardin Adiyaman inda ya amince da cewa gwamnati za ta iya daukar matakin gaggawa kan girgizar kasar da aka yi a wannan makon. Ko da yake a yanzu muna da mafi girman tawagar bincike da ceto a duniya, amma gaskiya ne cewa kokarin aikin ceton baya sauri kamar yadda muke so, in ji shi. Erdogan ya aina kwanaki 7 na zaman makoki a ƙasa da kuma dokar taɓaci na watanni 3 a larduna 10 da girgizar ƙasar ta shafa kai tsaye. A yau Asabar, kasar Faransa za ta fuskanci zanga-zangar neman sauyi a tsarin fansho na kasar, wanda zai mayar da mafi karancin shekarun ritaya daga 62 zuwa 64. An sa ran dubun dubatar mutane a fadin kasar za su halarci zanga-zangar. Yan majalisar Faransa sun fara tattaunawa kan sauye-sauyen da ake shirin yi a wannan makon. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce sauye-sauyen suna da muhimmanci don kiyaye tsarin fansho na kasar.
Madina Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga ofishin sashen Hausa na murya Amurka dake Abuja, Nigeria. Madalla, hukumomin jamhuriyar Nijar sun tabbatar da mutuwar dakarun kasar goma tare da bacewa wasu sama da goma sakamakon kwantan ɓaunar da 'yan ta'adda suka yi wa ayarin motocinsu a ranar Juma'a a ƙauyen jihar Talibar, iyaka da kasar Mali. Wakilin murya Amurka Salomon Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Sanarwar da ma'aikatar tsaron ƙasa ta bayar a yammacin wannan Asabar, wacce kuma aka aike wa manema labarai kofin, tana cewa da tsakiyar ranar Juma'a 10 ga watan Fabrairu, wani ayarin motocin dakarun tsaro na rundunar Almahau da ke sintiri a gundumar Bani Bangu ya fada tarkon wasu 'yan bindigar da suka yi kwantan ɓauna a kewayen ƙauyen Intagamai, iyakar Nijar da Mali. Bayan shafe lokaci mai tsawo ana ɓarin wuta, maharan sun ranta a takare sakamakon yadda sojojin ƙasa da haɗin gwiwar sojan sama suka fatattake su. Sanarwar ta ƙara da cewa 'yan bindigar sun tsallaka wata makwabciyar ƙasa da ba a bayyana sunanta ba. Sakamakon wucin gadi na nunin sojoji 10 ne suka rasu sanadiyar wannan al'amari, yayin da wasu 16 suka yi ɓatan dabo, sannan wasu 13 suka jikata. Haka kuma an ƙona motoci 3, in ji sanarwar ma'aikatar tsaro, wacce ta ƙara da cewa kawo yanzu ba a tantance adadin 'yan ta'addan da suka mutu ba a sakamakon wannan hari, illa iyaka an tabbatar da cewa sun kwashe gawawwakinsu da dama. Wani mazaunin gundumar Bani Bangu da na tuntuɓa ta waya, wanda ba zan ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro, ya bayyana cewa ayarin wasu motoci 10 ɗauke da sojoji sun fada tarkon 'yan ta'addan da suka yi musu zobe a wajejen ƙauyen Tiluwa, inda aka fafata sosai kafin maharan su arce. A cewarsa, mota guda ɗauke da wasu sojojin da suka tsira daga wannan al'amari sun isa ƙauyen Adabdab a yammacin Juma'a. Haka kuma an ga wasu sojoji kimanin 7 da suka isa wannan gari a ƙafa, waɗanda ake kyautata ta motocinsu ne suka ƙone ƙurmus sakamakon ɓarin wutar da aka yi. Ya kuma ƙara da cewa bayanan da ke fitowa daga jama'ar wannan karkara na cewa ayarin motocin jami'an tsaro aƙalla 10 ne aka hango suna sintiri kafin wannan tsautsayi ya afka musu.
Mota fannan dai na tsoma dai da dandiga labari kan ina aka hango a Dabdab, sojin gina goto ta wajira.
Harin na ranar Juma'a 10 ga watan Fabrairun 2023 na wakana ne a wani lokacin da aka lura da wasu alamomi da ke nunin ƙura ta lafa a jihar Talabari, wacce al'umarta ke ci gaba da ɗanɗana kuɗa sanadiyar lalacewar sha'anin tsaro a ƙasashen Mali da Burkina Faso. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To Allah ya kyauta, a gaida Sule Mumuni Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraronmu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta da suka haɗa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu anan Washington DC agogonmu na cewa karfe 3:40 na rana. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Dan Allah a tambaya mana masana siyasar duniya ko mecece hikimar ƙasa wajen mallakar makamin nukiliya, ko me yasa manyan ƙasashe ke hana Iran da Koriya ta Arewa mallakar nukiliyar. Masu tambaya Zakariya Salihu gidan Rumji da Adamu Shamuwa mai dawaki shikal jamhuriyar Nijar. To idan masu tambayar na saurare, ga amsar da wakilinmu a shiyar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samu muku daga Dr. Adamu Bajikwai, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Yola, jihar Adamawa, wato FCE Yola, wanda ya ce:
Assalamu alaikum, Malam Zakariya Salifu gidan Rumji da Adam Shamuwa mai dawaki shikal jamhuriyar Nijar, kuke tambayar wai shin mecece hikimar mallakar makaman nukiliya. To ina ga kafin na yi bayani akan hikimar da ke ciki, yana da kyau wato ku fahimci cewa shi makami na nukiliya ko kuma makami na kare dangi wato mummunan makami ne wanda yake illarsa alal hakika ba wanda zai so ya zamana an yi amfani da wannan makami din. Idan muka tuna, an yi amfani da wannan makami a 1945 saboda a kawo ƙarshen yaƙi na biyu. Watakila kuna sane da cewa lokacin da ake yaƙi na biyu, an yi amfani da wannan bom ɗin, wato wannan makami na ƙare dangi, akan wasu manyan garuruwa guda biyu da suke Japan, Nagasaki da kuma Hiroshima. To yana da kyau ku fahimci cewa wannan bom kwaya ɗaya da aka jefa ya kashe rai na bil'adama sama da 75,000, bom kwaya ɗaya. To idan kuwa bom kwaya ɗaya zai yi wannan illar har ya kashe mutum sama da 75,000, kaga ba abu ne wanda yake ƙasashen duniya za su amince da shi a ce kowa ya mallaka ba. To sannan kuma siyasar duniya, musamman ma in kana maganar fitattun kasashen yammacin duniya waɗanda ake ji da su, misali in kai maganar Amurka, kai maganar Rasha, kai maganar Ingila, kai maganar Faransa, kai maganar Jamus, kai maganar China, kai maganar India, duk waɗannan kasashe ne waɗanda yake kaga ba za su so a ce waɗansu kasashe sun zo su mallaki wannan makami ba. Saboda me? Ainihin su suna nan sun yi da'ira ne da nufin cewa su ne kasashe waɗanda suke so ya zamana suna da fada a ji, na ɗaya. Sannan kuma su suna nuna cewa ya kamata a sakan ma bil'adama mara ya zamana ba a musgunawa kowa, sannan kuma ya zamana duk duniya kowa yana da 'yancin rayuwa a inda yake cikin walwala da kwanciyar hankali. To wannan yasa suke fada da duk wata kungiya da take ta'addanci a duniya, ko da ta fake da addini ne ko kuma ta fake da wata manufa ta daban. To kaga idan ka dubi wannan, sai in sake kai ku shin wace dangantaka ce take tsakanin, misali don tambayar ku ta biyu din ta yi magana akan me yasa kasashen duniya ba za su so a ce kasar Iran da Koriya sun mallaki makamin nukiliya ba. To abinda yake tabbas dai shi ne, kamar ita Koriya ai tana da su, sannan kuma ma an auna cewa girman koko ƙarfin nata nukiliya ɗin ya ninka na Amerika da kashi 100 har da wajen 60. To kaga kenan wannan makami ne wanda yake bil'adama ba zai so a ce ma an yi amfani da shi ba, kuma Allah ya hana mu ganin wannan ranar. A da can baya kasashen duniya sun mallaki waɗannan makaman, wanda yake kafin a zo a yi yarjejeniyar cewa a fahimci waɗannan mallakar suna da illa, sai ya zamana kasashe an yi kiyasin cewa alƙaluma sun nuna akwai nukiliya sama da 60,000. Amma da aka zo aka yi wannan zama, aka ga cewa yawaita waɗannan makaman ba alheri ne ga duniya ba. To sai zamana an waka yarjejeniya kasashe da dama suka sa hannu, wanda Iran ma na ciki, ita Koriya ma na ciki, aka sassaka hannu akan cewa waɗanda suke da shi su lalata nasu. Aka rage har yau maganar da ake yi an samu takaitar waɗannan makamai a iya cewa duk duniya ba su wuce 13,000 ba. To kaga in ana maganar 60,000 da wani abu, aka dawo kan 13,000, to ashe kenan duk kasashen duniya sun fahimci cewa fa mallakar makamin nukiliya ba alheri bane ga duniya. To ina so kuma in ƙara nusar da ku kan cewa shin watakila tunanin ku na cewa Iran da Koriya kuka hado su a tambaya guda, watakila kun fahimci cewa a 2017 ita Koriya ta sake gwada wani makaminta na nukiliya. Watakila kuma Alabashi kun fahimci cewa akwai jami'an Iran da suke wurin. To dangantaka tsakanin Koriya da Iran dangantaka ce wacce ta dade tun lokacin da aka yi juyin juya hali na Iran a 1979. In ba ku manta ba, kasashen duniya duka koko mu ce waɗanda suke alaka koko suke hannu ɗaya da kasashen yammacin duniya sun yi tir da wannan juyin juya hali wanda ya zo ya dawo da shugabancin wannan ƙasa ta koma ta musulunci. To sai ya zamana ita Iran ta kasance ƙasa ce wacce aka ware ta a gefe. To idan ko kana tare da Iran ne ko kuma kana tare da kasashen yammacin duniya, to a daidai wannan lokacin da Iran ta shiga wannan mummunan hali, shine su kuma Koriya sai ta kudu sai ya zamana su ne manyan ƙawayen wannan ƙasa. To su kuma waɗannan ita wannan ƙasa ta Koriya, Allah ya sa suna da ɗimbin sinadaran da ake sarrafawa a yi nukiliya da shi. Iran kuma tana da mai, ita ma tana da wasu sinadaran da ake haɗawa. To amma su kamar mutanen Koriya ta kudu ko kuma za a ce masanansu sun zurfafa bincike, sun daɗe akan wannan binciken, sai ya zamana an samu alaka tsakanin waɗannan ƙasashen biyu kusan aikewa ta fuskar nukiliya kam ta kud da kudce. Dan kusan akwai lokacin da jami'an ƙasar Koriya sun je Iran, waɗannan masana hanyar ilimin kimiyya ɗin kimiyyar nukiliya sun je ƙasar Iran ya kai so uku a cikin shekara guda, kuma ana bibiyar me suke yi. Duk lokacin da kasashen duniya suka yi ca akan Iran, sai Iran ta nuna cewa ita fa wannan nukiliya da take yi fa na zaman lafiya ne, na samo da wuta ne da makamantansu, ba irin wancan nukiliya din ba. A takaicin takaitawa, ina so nuna muku cewa ita Iran bata mallaka ba, ko da ta mallaka ma bai bayyana cewa ta mallaka ba, amma Koriya ta mallaki makamin nukiliya kuma an san tana da shi. So tari akan zauna a tattauna manya-manyan kasashen duniya a kira ta teburin shawari a ce to ta lalata nata, za a bata kudi, za su karbi kudin nan ko ba za su lalata ba, sai ma su inganta. To ire-iren waɗannan abubuwan sai ake ganin cewa to kasashen yammacin duniya fa su suka nuna cewa duk inda ake zalunci ba sa wuri. To amma me ke faruwa a misali a Palestine, ana ganin yanda Isra'ila take musgunama Palestinawa, yanda take cin zarafinsu da mamaya da makamantansu, me yasa waɗannan kasashen musamman ma Amurka ba ta nuna cewa tana kyamatar ire-iren waɗannan abubuwa? To su da Iran da Koriya dukansu suna jin haushin abin da ke faruwa ga Palestinawa. To ire-iren wannan sai ake ganin cewa fa waɗannan kasashe guda biyu in fa aka kyale su, misali in suka hada karfi da karfe waje daya, za su iya takalar Amurka ma da kanta. To shi yasa duk wani bayanai na sirri wanda ya shafi wannan IAEA, wannan kungiya ta take lura da yanda waɗannan, tunda an yi yarjejeniya an ce a hana yaduwar waɗannan makamai na kare dangi, to wannan kungiyar an ba ta ƙarfin kowace ƙasa za ta iya shiga ta je ta duba ta bincika me kuke yi. To bai daɗin nan ba, ai kuna da labari watakila sun je Iran sun dudduba, sannan kuma dai da abubuwan da suke faruwa, wanda daga baya har an zo an kakkashe waɗannan manyan masana sanin ilimin hada nukiliya na Iran da yawa an kashe su. To wannan ina tunanin buɗa muku da nayi zai ba ku fahimtar cewa fa hikimar mallakar makamin nuclear misali hikima ce ta nuna cewa ni nake da karfin iko saboda ina da makami. Yanzu misali idan muka dubi kasar Russia, wannan fada da ke tsakanin su da Ukraine, ai kaga saboda Russia kusan duk duniya ba kasar da ta kaita mallakar makamin nuclear, saboda tana da makamin nuclear wanda a kiyasi ya kai kusan 6,000 su suka fi kowa. Ko lokacin da aka zo aka rarraba aka fasa tsohuwar Soviet, su sun kwakwashe daidai makaman da suke da su sun mayar Russia. To wannan yasa kowace kasa takan taka mata nesa. To kenan ashe saboda nuna karfin isa da nuna iko, shi yasa ya zamana kowace kasa misali tana kokarin ta ga cewa ta mallaki wannan. Misali akwai wasu lokuta can baya da India ta gwada nata makamin kare dangi nuclear din, sai Pakistan ma ta sake nuna nata, ta gwada nata. Kaga dama suna zaman doya ne da manja, annan wannan na kallon wannan. To in India tana ji cewa ita ma tana da shi, to mu ma muna da shi, to sai kaga kowa na taka ma dan uwansa nesa. Idan kuka duba abinda ya faru a Nagasaki da Hiroshima wajejen shekaru 78, za ku ga cewa fa da aka jefa wannan bomb din, duk da cewa an zo an sake gina waɗannan birane guda biyu, to amma fa an dade an ɗibi shekaru, duk wanda aka haifa ko a same shi bai da kafa ko hannayensa sun shanye ko kuma idonsa sun fito golo-golo ko kuma kansa ya zama na dai kamar yana da tabin hankali saboda illar wannan makami na nuclear. Shi wannan makami na kare dangi hakika kamar da Bahaushe ya kira shi makami na kare dangi, lalle makami ne na kare dangi. Allah ya raba mu da sharrinsa. Da fata kun gamsu da wannan amsa da na baku.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Babi Kwaina na FCE Yola, da wakilinmu a shiyar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado, da producermu Salaman Abu, da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To madalla a gaida Malam Ibrahim, yanzu kuma sai
Najeriya. Ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan.
Batutuwan katin zabe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe.
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki
da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Wasanni a takaice.
Tauraron kwallon kafan duniya Cristiano Ronaldo ya sake kafa wani sabon tarihi na zirara kwallaye sama da 500 da wani dan wasa guda da ya taba yi a baya. Ya jefa kwallaye hudu wa kungiyarsa ta Al-Nass da ke Saudi Arabia a gasar da suka yi da Al-Wahid na gasar League na kasar. Waɗannan kwallaye hudun sun kai adadin kwallaye da Ronaldo mai shekaru 38 ya jefa a rayuwarsa zuwa 503 a kungiyoyin kwallon kafa biyar da ya yi wa wasa. Alƙaluma sun nuna cewa Safar, Ronaldo ya jefa kwallaye uku wa kungiyar Sporting da Lisbon da Portugal, 103 wa Manchester United a Ingila, sai kuma 311 wa Real Madrid da 81 wa Juventus. Bayan ran taba hannu wa kungiyar Al Nassr, Ronaldo ya jefa mata kwallaye 5, abinda ya kawo adadin kwallayensa zuwa 503. Tauraron dan wasan ya kuma kafa tarihi da jefa kwallaye uku har sau 61 a rayuwarsa, sakamakon kwallaye hudu da ya ci a yammacin jiya. So biyar dan wasan na Portugal ke lashe kyautar dan kwallon da yafi kowa bajinta a duniya da ake kira Ballon d'Or. Tauraron dan wasan duniya na Lionel Messi ba zai samu damar bugawa kungiyarsa ta PSG wasa ba a gasar Ligue 1 ta Faransa da za su yi da Monaco ba, saboda raunin da ya samu a cinyarsa, abinda ke bayyana fargabar cewar wataƙila ba zai iya buga karawar da kungiyarsa za ta yi da Bayern Munich a gasar cin kofin zakarun Turai na makon gobe ba. Kungiyar PSG ta sanar da cewa captain din na kasar Argentina ya samu rauni a karawar da suka yi da Olympic Marseille a ranar Laraba, wadda suka samu nasarar ci 2-1. Sai dai kungiyar ta ce tana fatan ganin Messi ya koma atisaye a ranar Litinin, bayan da likitoci sun duba lafiyarsa sun tabbatar da cewa baya fuskantar wani hadari. Mai horar da yan wasan PSG Christopher Galtin ya yi watsi da fargabar cewa Messi ba zai iya shiga karawar da za su yi da Bayern Munich ba. Galtin ya ce duk da yake Messi ba zai shiga karawar Monaco ba, a za a fafata da Bayern Munich tare da shi saboda mahimmancinsa. Yanzu haka abokin wasansa Gelson Mbappe na fama da rauni da ba zai iya shiga karawa guda biyu na Monaco da Bayern Munich ba. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To madalla a gaida Muhammad Salisu Lado. Yanzu kuma ga Madina ta dawo da labarai amma a takeici.
Wani jirgin yakin Amurka ya harbo wani abu mai ban mamaki da ke ta shawagi a sararin samaniyar Amurka jiya Juma'a, bayan da shugaban kasar Joe Biden ya bada umarnin yin hakan, bayan an tabbatar da cewa abin na iya yin barazana ga harkokin sufurin jiragen sama na kasuwanci. A cewar ma'aikatar tsaron Amurka, Pentagon, lamarin ya fara shiga sararin samaniyar Amurka ne da yammacin ranar Alhamis, kuma rundunar sojin Amurka ta bi sawunsu yayin da yake tafiya a sararin samaniyar arewa maso gabashin jihar Alaska. Yana tsayawa a tsayin mita 12,000, wato kafa 40,000 kenan. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Juma'a gwamnatin Biden ta kare wasu kamfanonin shida na ƙasar China da ke da alaƙa da shirin balabalan leƙen asiri ga Beijing, a cikin jerin waɗanda aka haramtawa fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Sabbin takunkumin na zuwa ne bayan fadar White House ta ce za ta yi la'akari da ƙoƙarin da ake yi na tona asirin manyan ayyukan sa ido na ƙasar China da ke barazana ga tsaron ƙasa da ƙawayen Amurka. Yayin da ake daddada gabatowar ranar farko da Rasha ta mamaye Ukraine, Rasha na fuskantar wani zaɓi mai wuyar gaske, a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a rahoton ta na leƙen sirri da take fitarwa kullum. Ƙungiyar Wagner ta sanar a farkon wannan mako cewa dakatar da shirin ɗaukar fursunoni da ke ba wa Rasha sojoji a Ukraine. Ma'aikatar Birtaniya ta ce yanzu Rasha na fuskantar zaɓi mai wahala. Ma'aikatar ta ce a yanzu dole ne Rasha ta yanke shawarar ko za ta ci gaba da kare sojojinta, rage manufofinta, ko kuma ta kawo wani sabon tsari. Hasashen kubutar da ƙarin mutane a Turkiya da Siriya, waɗanda suka makale a ƙarƙashin baragozai kwanaki hudu bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 da wata mai ƙarfin maki 7.5, na ci gaba da dusashewa, amma a jiya Juma'a an fitar da wasu da suka tsira daga wani kango a lardin Hatay da ke kudancin Turkiya, ciki har da wata mace da ƴarta 'yar wata 6.
Madalla, masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Kamar kodayaushe, za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Madina Dauda ta yi na gaba kawo muku shirye-shiryenmu na yau daga ofishinmu na birnin babban birnin tarayya Abuja da Dadi Balawi, wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni. Sai injiniyanmu na yau Mr. Nick. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfi Hashin Gumel nake cewa sai gobe in Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.